الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Har yanzu a cikin matakai da mala yake ambata na bauta ga Allah Maɗaukakin Sarki da kuma neman kusancin Allah Maɗaukakin Sarki, bayan mataki da ya ambata na baya shine na gaskiya, to mataki na gaba shine mataki na al-Ithar. Shine mala yake wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manzilatul Ithar. Daga cikin matakai na gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako, akwai matsayi na al-Ithar, shine fifitawa. Ma'ana shi ma mataki ne na neman kusanci ga Allah. A yayin da zaka fifita wani a kanka, ma'ana wani mai bukata, ka fifita bukatar shi akan bukatar kanka, wannan Ithar ne. To Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, kamar yanda ma da ya kawo aya, yana mai yabo ga mutanen Madina. Mutanen Madina su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa gare su. Garin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je, suka bashi ma'ana, suka karbi baguncinsa, kuma suka girmama shi, sannan kuma suka fifita shi da shi da sahabbansa akan kawunansu. Abinda nasu ne, haƙƙinsu ne, suka fifita wasu akan su. Wanda wannan mataki yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya yabe su, domin yana da wahala wani ya fita daga cikin abin da yake nasa ne, mulkin su ne, ya ba wani. Abu ne mai wahala. To amma su sai suka ɗauke shi, abu ne na neman kusanci ga Allah Maɗaukakin Sarki. To shine Allah ya ce, wa yuqtiruna ala anfusihim, suna fifita wasu akan kawunansu, walau kana bihim khasasa, koda suna da tsananin bukata kuwa da abin, sai su dauka su baiwa wani. Kuma misalai da yawa sun sha gabata a cikin karatuttukan mu. Kamar misali na farko, shi Abu Ayyub al-Ansari, wanda shine mai masauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bashi inda yafi so a gidansa ya zauna. Yanzu waye yake ba bako inda yafi so a gidansa? Sai dai kai ɗakin bako. To inda yake ɗakin ka ne, baka ba bako waye, saboda ka fi son shi. To shi Abu Ayyub al-Ansari sai ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yafi so a gidanshi. Dan nan ne masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bai da masauki. Da haka Abu Ayyub al-Ansari ya ce, ni ne mai masaukinka. Aka kai shi gida, to gidan nashi ma'ana bene ne. Sai ya ce, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya hau sama, domin saman shi ne ya fi kyau. Ya ce shi zai zauna a ƙasa. To aga wannan Ithar ne, kai kana bene, ma'ana ka ba bakonka bene, ka dawo ƙasa. Shi ne Hausawa suke cewa mai doki ya koma kuturi, ko? To almuhim, shi Abu Ayyub al-Ansari wannan abin da ya yi babban abu ne a wajensa, kuma ya samu yarda a wajen Allah Maɗaukakin Sarki da abin da ya yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne ya ce, to ni ina ganin gara ka banni na zauna a ƙasa din, kai ka koma sama. Shi abin da ya ce, ya ce bai yiwuwa shi ya hau saman annabin Allah. Wannan yana nuna ma cikar ƙaunarsu da fifitawansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kawunansu. Ya ce, ni ban yarda a ce ni ina sama annabi na ƙasa ba, sai dai manzo Allah ya hau sama, ni na koma ƙasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi uzurin cewa, to ai mutane suna zuwa, idan kana ƙasa nan za a dinga ratsa gidanka a gewajena. To a haka ne sai ya haƙura, ya hau sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙasan gidansa. To a hakan ma a ɗakin daidai inda saitin shimfiɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take, sai ya ce shi ba zai shimfiɗa a wajen ba, sai ya koma gefe a saman ba, ba a ganinsa. ya mayar da kayan gefe yace shi ba zai yi saiti daidai inda za a ce shi yana saman annaban Allah ba to kaga wannan shine cikan kauna shine cikan bibita abinda zaka bayar domin ka nemi yardan Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade a gidansa ya kai watanni ko wata biyu zuwa uku saboda ba a gina gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma filin da za a siya daga baya ne aka sai filin aka gina masallaci sannan ya gina dakunan matayensa kafin kuma ya bar gidan Abu Ayyuba da Ansari to kaga wannan ikrar ne ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa to misalai da yawa za su zo a cikin wannan karatu na ikrar yace wa man yuqa shuha nafsi duk wanda aka tunkuɗe masa makon zuciyarsa ma'ana aka tare shi daga zuciyar shi ta dinga hanawa to lallai Allah yake fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu tsira da rahama wani da yawa yana da shi din amma bai iya yi ba wai dan baya so yi ba saboda ba a sauke masa ba ba a hore masa ba shi yasa wani daga cikin sahabbai ya je dakin Allah yana tawafi addu'a guda ɗaya tananatawa wani mutum na bin shi a baya yana ji abin da yake cewa Allahumma qini shuhha nafsi Allahumma qini shuhha nafsi ya Allah ka kare mun makon zuciyata sai wani mutum ya bin shi a baya ya ji duk kewaye wanda ya abin da yake wata addu'a ba banda wannan yace ni naji kana da wata addu'a kuma ga addu'o'i da amma ita kai yace saboda ita wannan addu'ar naji Allah yake wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun su ne masu tsira da rabauta shi yasa nace to Allah ya kare mun makon zuciyata to kaga wannan abu ne wanda yake kyauta ce daga Allah madaukakin sarki sai ma lai yace fal isaru shi fifita wani din ko fifitawa biddu shuhi shi kishiya ne na rashin fifita wani na maku fa innal mu'tira ala nafsihi domin duk wanda yake fifita wani a kansa tarikun lima huwa muhtajun ilayhi yana barin abin da shi yake da bukata ne ayya ba wani wani in ka shiga mota ya ga ba wajen zama motar da ake tsaye sai ya tashi ya bar kujerar shi ya ce zo ka zauna wannan isar ne haka ne ko sai ya ce zo ka zauna wannan isar ne saboda haka shine ka bada abin da kai kake da bukata ga wani kana da bukatar shi amma ka ba wani ko sai yana da wahala inda ake mutum bai da bukata ne abin ya yalwace shi ne bai kai wanda yake da bukata ya bayar ba yana da bukatar ya danne bukatar zuciyar shi ya ba wani ya fifita wani a kai yace wa shahihu shi kuma wanda ake kira mai mako harisun alama laita biyadihi shi yana kwadayin abin da ba ma nashi bane abin da ba nashi bane yake kwadayin ya shiga hannunsa fa idha hasala biyadihi shay da abin da ya shiga hannunsa kuma shahha alaihi sai ya makame shi sai ya hana wa bakala bi ikhrajihi kuma sai ya makon fitar da shi sai ma ne yace fan buklu samaratul shuhi shi ruwa wato abin da ke haifar da ita shine mako shi yake haifar da ruwa domin din mai mako ba zai iya bayarwa ba shi yake haifar da ruwa yace wa shuhu ya'muru bil bukli haka nan ita ruwa tana umarni da mako kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum washuha yace ina muku kashedi ku nisanci mako da ruwa fa inna shuha domin ruwa din nan da mako ahlaka man kana qablakum shi ya halakar da wanda suka gabace ku amarahum bil bukhli fa bakhilu ma'ana wannan mako shi ya kai su zuwa ga ruwa sai suka yi ruwa wa amarahum bil qati'a har kuma suka kai suna yanke zumuncin su fa qata fal bakhil sai ma da yace shi wanda yake mai mako ne man ajaba da'iya shuhi shine ya amsa kiran mai kira wajen rashin bayarwa wal mu'thiru wanda yake mai bayarwa kuma mai fifitawa man ajaba da'iya judi shine ya amsa kiran kyauta domin al-ithar wani nau'i ne na kyauta kadhalika as-safa amma fi aidin nasi huwa as-safa yace haka nan ka kame kanka daga abin da ke hannun mutane wannan shine cikan wa ma'ana yalwa indai har zaka kare kanka daga abin da ke hannun mutane wannan cikan yalwa ne kai ne cikakken mai wadata da yalwa yace wa huwa afdalu min safa'il badr shi wannan shi yafi falala fiye da ka dinga ba mutane abu ba mutane abu abu ne mai kyau amma kamewa daga abin da ke hannun mutane yace yafi qala abdullah ibn al-mubarak Abdullah ibn al-Mubarak dai daga cikin manyan magabata yace Sakha'un nafsi amma fi aidin nafi afdalu min sakha'in nafsi bil badr cewa kyautar rai ka kame daga abin da ke hannun mutane shi yafi akan kyauta ta bayarwa wa hadha al-manzilu huwa manzilul judi wannan shine matsayin kyauta wasakha da yalwatawa wal ihsani da kyautatawa wa sumiya bi manzil al-ithar yace an kira shi matsayi na fifitawa ne annahu a'la maratibahu shi nau'i ne na kyauta nau'i ne kuma na kyautatawa amma kuma ana kiran shi fifitawa saboda fifitawa shine kololuwan darajar sa fa innal maratiba thalath mana yace matakai uku ne Allah yanqusahu al-badlu wa la yasubu alayhi na farko akwai wanda bayarwan bai rage mishi komai dan ya cira abin shi ya bayar bai rugu ba sannan kuma bai mishi wahala ya bayar to wannan meye sunan shi as-sakha wannan sunan shi yalwatawa ne yalwatawa wannan abin bai mishi wahala kuma sannan bayarwan bai rage mishi abin da yake da shi mataki na biyu an yu'ti al-akthara wa yubqi lahu shay'an sai ya bada abu mafi yawa amma ya rage wani abu nashi aw yuki mithla ma a'ta ko kuma ya raba abun biyu ya bayar da rabi ya rike rabi wannan ita ake kira kyauta wannan kyauta kenan ka bayar da mai yawa ka bar kadan ko kuma ka raba biyu ka bayar da rabi ka rike rabi to amma na uku wanda shine kololuwan daraja yace shine an yu'tira ghayrahu bi shay'i ma hajatihi ilayhi shine ka ba wani abin da kake da shi alhalin kai kana da bukatar sa kana da tsananin bukatar abin sai ka ba wani to kaga wannan ya fi wadancan guda biyun ai tunda wadancan guda biyun ba su da bukatar sa domin sun riga sun wadatu kai kana cikin bukatar abin ne kuma kake cirewa ka bayan wa huwa martabatul ithar shine mataki na al-ithar fifitawa kishiyan shi kuma shine al-athara wa hiya isti'tharuhu an aqihi bima huwa muhtajun ilayhi shine dan uwanka ya fifita kansa da abin da kai kake bukata ya hana ka wannan shine matakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutanen Madina hakuri cewa su yi hakuri wani abu zai zo ya same su za su ga abin da su suna da bukatan sa din amma an fifita wasu a kansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma mutanen Madina wani lokaci hadisi ne mai inganci yace innakum satalauna ba'di atharatan yace wallahi bayana bayan bana nan mutanen Madina za ku ga wani abu na rashin dadi shine za a dinga fifita wasu a kansu za a dinga yin wani abu ko ku ga kuna da haƙƙi din amma kuma ba a ba ku ba ko kuna da bukata ba a ba ku ba yanzu kamar misali in ka zo ka duba bayan rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalifanci duka yana wajen mutanen Makka ko da shugabanci da abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Madina so ku yi hakuri ko da kun ga haka ya ce fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni alal hawl har sai kun sadi da ni a wannan tafkin na ranar tashin alkiyama ma'ana za ku ga kuma sakamakon haka duk wanda aka fifita wani a kansa ya yi hakuri to ya jira sakamakonsa an gane ko ya ce mutanen Madina ku yi hakuri za ku ga kaman ana fifita wani a kanku za ku ga kaman wani abu na bukata ko an ba wasu ba a ba ku ba ya ce to ku yi hakuri har sai kun sadi da ni a tafki na ranar tashin alkiyama Allah kadai ya san me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bishara da shi ta iya yiwuwa su zama su ne farkon wanda za a shayar ko dan wannan tafki shine tafkin da duk wanda ya sha bai da wata kishirwa kuma har abada kuma za a kore mutane a rana akwai wanda za a ce ba za su sha ba waka Allah kadai ya san wani tanadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bishara da shi da Allah ya musu da haka dan an hada ka wani abu kada ka ma'ana ka damu kai hakuri kila akwai abin da ya bi shi alkhairi da yake biyo baya an gane ko wal ansar mala yace su al ansar din nan sune masu taimako mutanen Madina sune wanda Allah ya tuffanta su da cewa masu fifita wasu ne akan kawunan su Allah yace wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa sai Allah ya tuffanta su da kololuwan darajar kyauta shine al ithar din wa kana zalika fihim ma'rufan wannan abu ne kuma sananne a cikin mutanen Madina kuma koda a ce wani zai rantse a yanzu cewa haka ne abin har yau ba zai ka fara rantsuwansa ba dan ko yau in ka je ka tafi Saudiya in ka je Madina sai ka san da bambanci da wani gari a yanayin mu'amala a yanayin zamantakewa a yanayin sakewa da walwala sai ka ga da bambanci kuma ba za ka tashi gane haka ba sai ka je da azumi da watan azumi masu yawan zuwa za su ba da shaida akan haka yara ne za su tara a kofar masallacin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hango mutum zaka ga sun zo da gudu suna kokuwa kowa yana kama shi yana so ka zo ka zauna inda ya ajiye abincin shi ka ci ni dai ban ga inda ake haka ba a dai wata kaza di wajejen nan je ban ga inda ake haka ba amma yaga ka ki zuwa wajen sai ya ji haushi ya bata rai sai ya koma wajen wani ya sake kamo shi ba zai daina ba to kaga wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya musu shaida akai kuma haka suke da shi to sai ma ne ya ba mu misali akwai wani mutum da ake kiran shi Qais ibn Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhuma mahaifin shi sahabi ne shine Sa'd ibn Ubada yace shi wannan mutumin yana daga cikin mutanen da aka san su sun shahara da kyauta mutum ne mai yawan kyauta mai yawan bayarwa hatta annahu marida marratan har wani lokaci yayi rashin lafiya mai tsanani fastabta a ikhwanahu fil iyada ira-iran abokai da yan uwa sai suka ki zuwa gaishe shi ma'ana sai suna jinkirin zuwa gaishe shi saboda tsoron kyautarsa domin za ka zo gaishe shi yana ma kyauta bai da lafiya faga kyauta ta kai kyauta kaga wani in yana rashin lafiya kaga yana kyauta ya ga cewa kaman ba zai tashi bane sai a ba wannan a bayar la shi haka yake saboda kyautarsa ne ba sa son zuwa shikenan fa sa'ala anhu sai tambaya ya mutane ba sa zuwa ban gawa na ba sai aka ce ai innahum kanu yastahayuna mimma laka alaihim min ad-dayn ai su suna jin kunyar ka ne sun kasa zuwa saboda kar su zo ka hada ido da kai akwai bashin ka a kansu kana bin su kudi zaka sai da kai rashin lafiya su zo gaishe kai cewa na abin ya musu nauyi faqala sai ya furta baki yace akhzallahu malan yamna'u ikhwana min az-ziyara Allah tirda dukiyar da take hana yan uwa zuwa ziyara yake fada summa amara munadiyan yunadi sai yasa aka yi shela aka shelanta cewa man kana li qaisin alaihi malun fa huwa minhu fi hin duk wanda qais yake bin shi bashi ya yafe masa yace ya yafe ma duk wanda yake bin shi bashi dan haka in bashi suke tsoro su zo su gaishe shi an yafe yace fa ma amsa hatta kutirat atabatu babihi li kasrati man adahu yamma bata kai ba sai da aka karya kofar shi saboda yawan masu ziyararsa saboda yawan kyautarsa kaga wannan ya samu shaida wa qalu lahu yawman wa tarana wasu sun tambaye shi saboda yawan kyautarsa suka ce hal ra'aita afkha minka kai muna ganin tunda kake akwai mutumin da ya kai ka kyauta kuwa kai sai yace na'am yace akwai yace wata rana nazalna bil badiyati ala imra'atin wata rana mun tafi wani kauye sai tafiya ta kare da mu wajen wata mata ma'ana bukkar wata mata a kauye fa hadara zawjuha sai mijinta ya zo ya iske mu fa qalat sai ta ce innahu nazala bika dhifan baki sun sauka a wajenka yau kayi baki fa faja'a binaqatin fa naharaha mijin sai ya abun mamaki sai ya zo da taguwa sai ya soke ta tunda an ce baki sun zo wannan al'ada ta dan rage a cikin mutanen kauye ban san ko yanzu ba kana zuwa zaka ga kaji sun fara abun nan ko ana bi ana kame kaji amma banda mutanen gari amma mutanen kauye har yanzu suna da wannan abu kana zuwa sai kaji an fara bin kaji ana kamewa to yace mutumin nan sai yanke taguwa guda daya ma'ana ya kawo ma baki wa kada yace ma sha'anukum meke tafa da ku falamma kana min algadi da aka kai washe gari kuma ja'a bi ukhra sai sake yanka wata taguwa biyo kenan fa kullu sai muka ce masa ai ma akan na min allati nuhilatil bariha illa al-yasir taguwan da aka yanka jiya ma ba mu ci ba sai abu kadan a cikin ta kuma an yanka wata fa kada sai yace inni la uqimu difani al-ba'i ni fa bana ciyar da baki na abin da ya kwana haka wanda ya kwana yanzu ba naku bane ku bari a yanka muku wanda bai kwana ba tunda ba ku ci ba yace fa bakina indahu yawmaini aw thalatha shi fa ne wannan kyautan da yake bada labarin wanda ya fi shi sauka yace muka zauna a wajen shi kwana biyu zuwa uku wasama'u tumti ana ta ruwan sama ya tsare mu mun kasa barin wajen wa huwa yaf'alu zalika kullun sai yayi haka abin da ya mana din falamma aradna rahil lokacin da muka tashi zamu tafi yace wa ba'ana mi'ata dinarin fi baiti sai muka kawo dinare 100 amma yanzu ka kawo 10,000 sai suka ba matan suka ce ga wannan a yi dawainiyar gida wa kunna lil mar'a sai muka ce ma matar itadili lana ilaihi sai da suka bari baya nan sai suka tafi suka ce ki bashi hakuri da Allah gashi dai zamu tafi amma ga dan abu a yi dawainiya da shi shikenan wa madaina yace muka tafi falamma qala annaha mun yi tafiya ne nisa sai da rana ta kai tsakiya sai yace idza nahnu bi rajulin yatihu khalfana sai muka ji wani mutum na kwala mana kira a baya kifu yana cewa ku tsaya ayyuhar raqbul li'am ya ku waɗannan mutanen abin zargi yake gaya musu yace a abaitumuni ta mana kiraya yanzu kun biya ni kudin bakuntar da na baku ne summa innahu dahikana har sai da yazo ya same mu wa kala sai yace la ta'khudunnahu aw la uta'inannakum bi rumhi ko dai ku karbi kudin da kuka ban ko in cire mashi na mu yi fada duk in soke ku yace wallahi haka muka karba muka tafi sai to wannan ya bi ni kyauta kaga sami irin wannan ai da wahala ne yace ko dai ku karbi wannan kudin ni ba na muku dan kudi bane ba a biyan wannan domin haƙƙi ne na babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tu adh-dhayfa haqqahu ku baiwa bako haƙƙin sa haƙƙin bako shine kwana uku ma'ana ka bashi abin sha da abinci da kuma mafanci wannan sawa'un ko ka san shi ko ba ka san shi ba in dai bakon ka to amma zamani yana nisa imani yana dada raguwa abubuwa suna dada tasowa wajen kamishi na kwana uku sai samu wajen zama sai miƙe kafa ko zai miƙe kafa kamishi na kwana uku kuma haƙƙi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqri bai duk inda baki suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baikin su yakan ajiye su ya ba su haƙƙin bakunta din nan to sai malai yace fa ta'ammal sirrat taqdir ai tu qaddara al-hakim al-qadir subhanahu istitharun nasi ala al-ansari bid-dunya وهم أهل الإيثار ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوذهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس يشي كدورا ينزوكا غا إيقوام الله مدعوكا كنسر كي وان ديكي ميهي كما كما مصنن أبن دكي بوي يندا يتيفي تمتاني الدنيا أكم متانا مدينة انكا زوكنا مغانا الوقت اندسكا سامو ملكي ko shugabanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka sa mutanen Madina kadan ne a cikin za su samu kadan ne a cikin su suka samu wani abu na shugabanci yace to ka duba wannan wata hikimar Allah ce sai Allah ya hana musu mulki a duniya domin Allah ya fifita su ranar tashin alkiyama ya ba su madaukaka ma'ana darajoji madaukaka fiye da mutane a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri musada a wajen tafkin nan dawa ce ku bari musada a nan ma'ana a nan za ku ga girmamawa to da girmamawa ta duniya da ta lahira wace ce ta fi ta lahira ta fi duk matsayin da mutum zai samu a duniya in ya kwatanta da matsayin lahira zai ga na duniya ba komai ba haka dan mutum ya rasa matsayi a duniya samun shi a lahira shine alkai wani zai samu a duniya kuma ba matsayin a lahira kaga wannan babban asara ce haka babban alkhairi shine mutum ya samu matsayi a lahira ko da ya rasa na duniya idan aka hada masa biyun wannan nurun ala nur ya samu matsayi a duniya kuma a lahira ma yana da matsayinsa shi yasa wani daga cikin mutanen Madinan ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace mishi menene abin da yasa ka kuka yace wallahi a nan duniya ga mu nan duk sanda muka so muna zuwa mu ganka muna zama da kai mu kalle ka mu zauna da kai mu yi mu'amala da kai amma ranar tashin alkiyama ba sai dai mu ji labarin ka yace wannan shine dalilin da yasa nake kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri Allah yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa shudisa mu kwanciyar zuciya shi ai wanda yayi biyayya ga Allah da annabinsa to ranan tashi alkiyama yana tare da annabawa siddiqai da shuhada da kuma na ƙwarai salihai kuma wannan tawagar su ne tawagar da take kyautata sai shi babban damuwar shi in an mutu shi ba shi kuma ba kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan abin yake nema ko mu da muka zo yan baya fa mu ba ma ba mu ma samu abin da suka samu ba ko su sun samu ko da yaushe mutum zai fito ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zai shiga ya ci abinci da shi yayi zama da shi yayi zance da shi ya kai matsalar shi wajen shi ya amsa mishi ko yana da wata bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har gidansa to mu ba mu samu ma wannan ba to in wancan yana kuka da ya samu wannan ina gare mu saboda haka lallai su sun taka wani matsayi mai girma sai ma da yace fa tazharu hina idin fadilatu itharihim wa darajatihi wa yaghbituhum man ista'thara alaihim bid-dunya a'zama jibtatan cewa to ranan tashi alkiyama fa za su samu fifitawa da daraja har wasu a duniya da suka samu matsayin da yafi nasu din su zo suna musu kyashi kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mu'az cewa ranan tashin alkiyama zai zo yana jagorantar al'ummar malaman wannan al'ummar shine Mu'adh ibn Jabal kuma mutumin Madina ne to an kana magana manyan manyan malaman sahabbai za a ce ma akwai wani da wani sai an kirgo mutanen Makka da yawa kafin a zo kan Mu'adh amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan tashin alkiyama kamar yanda zaka dauki dutse kai jifa da shi iyaka karfinka inda ya tsaya to haka ne tazarar da zata zama tsakanin Mu'adh da malaman wannan al'umma gaba daya shine yake jagoran su kuma ya rabu yana dan shekara 25 zuwa 26 amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'lamukum bil halal wal haram Mu'adh wanda yake ku sanin hukunce hukuncen halal da haram shine Mu'adh dan Jabal ba mutumin Madina ne to kaga Allah ya mishi wata daraja a can kuma duk da cewa a duniya kaga an zo ana abin nan ba a cewa shine khalifa kuma ko ba a cewa shine wanda in ya faɗi magana an kure ta to wannan duka ba komai bane illa sakamakon fifita da suka bari din suka fifita wasu a kansu sai Allah kuma ya ba su wannan daraja din to malam yace wa zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim yace fa idza ra'aita an-nas yasta'thiruna alayka ma a kaunika min ahli al-ithar yace idan kaga mutane malai yana bada ka'ida ne an kaga mutane ma'ana suna fifita wasu a kanka duk da cewa kai din ka cancanci wannan fifitawar yace to fa alam ka sani cewa annahu li khairin yuradu bika wani alkhairi ne Allah yake nufin ka da shi akar mutun ya damu kan zaka ga yazo yace a to ya ba za a yi da mu ba kuma ya cancanta ko a malai yace dan kaga ana hana ka ba a fifita ga kuma kai kana cikin waɗanda ya cancanci haka din yace to kai hakuri kila wani alkhairi ne Allah madaukakin sarki yake nufin ka da shi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah shine mafi sani sai malai yace ita kyauta wal judu ashr marati kyauta tana da matakai matakai har guda 10 wanda daga cikin su akwai itar din nan da aka yi dan nau'i ne na kyauta yace na farko al judu bin naf ma'ana kyauta da rai ma'ana ka bayar da ranka kyauta kuma wa ake ba rai kyauta shine Allah da annabinsa. Mutum yana iya bada ransa gaba ɗaya saboda Allah, mutum yana bada rayuwarsa saboda annabin Allah, amma ba saboda wani ba kuma. An gane ko? Shine inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. To yace na farko ka bada kyautar ranka, wannan shine kyauta na farko. Yace shine kololuwar darajar kyauta, kaman yanda wato wani mai waka yace yajudu bin nafsi idhanna albakhilu biha waljudu bin nafsi akta gayat aljudi. Cewa shi yana bada kyautar ransa a lokacin da maimako yake makon wannan abin. Yace kuma kyauta da rai shine kololuwar darajar kyauta, ba kyautar da ta wuce mutum ya bada rayuwarsa ga addinin Allah, mutum ya bada rayuwarsa domin Allah madaukakin sarki, mutum ya bada rayuwarsa domin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya bada rayuwarsa domin addinin Allah. Wannan ita ce kololuwar daraja. Na farko yace aljudu bil riyasa, shine ma'ana kyauta ta hanyar shugabanci. Yace wa huwa thani maratibul jud, ita ce kyauta ta biyu, mataki na biyu. Fa ya'malu aljawadu juduhu ala imtihani riyasatihi wal judi biha fal itharu fi qada'i hajatil muntami. Da haka shi mai kyauta din, wannan din yana sa koda a ce shugabancin nashi zai tafi ya yadda dan ya biya buƙatun waɗanda suke da buƙata. Kamar yanzu alal misali Uthman radiyallahu anhu, Allah ya ba shi shugabanci na khalifanci, ba wai khalifanci ko na irin khalifanci ba, ba khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mana shi khalifa ne na annabin Allah. Amma haka ya hakura da aka zo kwace wannan khalifancin bai fada da su ba. Saboda me? Saboda ya tsare rayukan al'umma. Khalifa ne fa aka zo za a kashe shi a gidansa, yana lekowa ta kadanga yana cewa ku ji tsoron Allah, ku saurari abin da zan gaya muku. Wasu sahabbai sun fito da makamai suka zo suka ce a bar su yaƙi mutanen nan, yace ba za a zubar da jinin musulmi saboda mulki na ba, saboda matsayin da nake a kai ba. Kuma a ƙarshe kaga jinin shi aka zubar, ba a taɓa jinin wani musulmi ba. Yace shi ya fifita a ce shi da a zubar da jinin musulmi gara jininsa ya zuba a tsare jinin dukkanin al'umman musulmi. Da haka yana fifita waɗannan mutane a kan kansa saboda mai ƙarƙashinsa suke. Da shi da su waye fi cancanta ya zauna? Kowa yana da cancanta ya zauna, ko? Yanzu aka zo aka tattara mutane biyu, waye fi cancanta ya rayuwa a duniya? Kowa yana so ya rayu a duniya, amma wani yana iya ba da rayuwarsa saboda wasu su rayu. Wannan kuma yana daga cikin abin da har yau al'umma muka kasa gane shi, kuma ƙalubale ne musamman ga al'umman musulmi. Za ka ga Bature kafiri daga wata ƙasa nisan duniya zai bar ƙasar da jin daɗin da yake cikin ƙasar da komai, zai zo ya zauna a cikin daji a ƙasashenmu na Afirka, ƙasar wahala da waye, ba don komai ba, ya ba da rayuwarsa saboda wasu mutane don ya ɓatar da su. Suna haka ko ba sa yi? Akwai wata mata Baturiya a yankin ƙasar Lera ɗin nan, ta fi shekara 40 a wajen. Ita wata ina jin ma'amanta da ita a ƙasar su kenan. Duk yaran da yake yankunan nan ba yaran da ba ta yi, ba irin cocin da bata gina ba a wajen. In ka ga Fulani da yawa ya ka gan shi ba musulmi ba a wannan yankin, ko musulmi ne ya yi rudda, to ita ce sanadiya. To ire-iren su duk suna nan da yawa. In dai wannan zai ba da rayuwar shi don ɓatar da mutane, ina ganin musulmi ya fi cancanta ya ba da rayuwar shi don shiryar da mutane. Haka su suna ba da rayuwar su, mutum zai ce rayuwar shi ta yesa ce kawai, ba ruwan shi da wani duk abin da zai yi, kawai zai yi ne don wannan maslahar. Amma musulmi bai giyawa. Yanzu wani akan kujera, akan mulki, akan matsayi, sai ka ga sai dai a zo a yi ta kashe mutane, sai dai a yi ta kashe mutane, shi dai mulkin ya zauna masa. Ba zai iya sauka ya ce to shi yau ya yi tanazuli ya haƙura. Kuma irin wannan ma Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma abin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi irin wannan misali. lokacin da fada ya ki cinyewa tsakanin bangarori guda biyu na sahabbai akai ta fada akan cewa shine khalifa a Muawiya khalifa a Sham da sauransu sai yayi tanazuli yace ya hakura tunda ya hakura sai wannan fitinar ta kare saboda kashe musulmi da ake kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shedanu sun shiga ciki sun cudanya abu da haka sai ya zama ya hakura da shugabanci yanzu ko nawa zaka ga an zo ana rikicin shugabanci mutum ya ce sai dai in duk kowa zai mutu ya samu ai ya kamata ka hakura saboda ka tsara rayuwar mutane hasan shugabanci ne khalifanci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sauka kuma albishir ne dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa wata rana ya zo yana rarrafawa ya zo har jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yakan dauke shi ko yana sallah ya kalle shi ya ce wannan dan nawa zai yi shugabanci domin Allah madaukakin sarki zai daidaita ta dalilinsa wasu bangarori manya-manya guda biyu na al'ummar kuma shi ne abin da ya faru tunda ya sauka ya ce ya hakura shikenan sai fitinar ta kare shine malaman tarihi suke cewa mahadi da zai zo a ƙarshen zamani ai shine ƙarshen shugaba na musulmi bayan mahadi babu wani shugaban musulmi kuma domin mahadi zai zamani tare da annabi Isa amma shine shugaba banda mahadi bayan shi babu wani shugaban musulmi kuma shugabanci na rufe al'umma kenan domin duniya za ta kare bayan nan to shi mahadi dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne amma ta cikin dangin shi Hassan shine malaman tarihi ɗaya daga cikin malaman tarihi yana cewa Allah ya maye masa gurbin abin da ya yi hakuri din nan sai Allah ya bayar a cikin danginsa wanda zai dauki wannan shugabanci kaga da ya yi hakuri sai Allah ya bashi a ƙarshe kuma kaga shugabancin da yake da shi sai ya sauka sai Allah ya maye masa gurbi da cewa daga cikin danginsa na ƙarshe da zai zo yi shugabancin al'umma shine wannan zai sai aka maye masa gurbi da wannan kaga da ya tsara da rayuwar mutane sai Allah ya tsare mishi wannan abu to haka ake so ma'ana kada ka duba maslahar kanka ka duba maslahar al'umma kada ka duba abin da kai kake so jin dadin ka ka duba rayuwar al'umma gaba daya wannan shine abin da ake nema wajen kyauta da shugabanci da haka shugabanci ya zama zai zama rikici ka ce ga abun an gane ko ai mutum ya hakura shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Usman radiyallahu anhu cewa mishi albishir cewa zai shiga aljanna amma akan wata musiba da za ta same shi ita ce wannan musibar ta yaki haka ya hakura ya jure ya rike shugabancin bai yi fada da su bai ce kar kowa ya tanka musu suka shigo har gida yana karanta alqur'ani suka tsare shi kuma suka hana binne shi a cikin garin Madina suka hana binne shi sai da daddare aka tunani wasu bayan Allah na kwarai suka je suka mishi sallah ba su da yawa suka binne shi a bakiya suka ce ba za a binne shi a cikin sahabbai ba akwai fitinar da ta kai wannan shugaba ne fa na al'ummar musulunci gaba daya kuma kalibancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya bada rayuwarsa saboda ne saboda al'umma su kubuta to mu yanzu masu neman shugabancin suna bada rayuwar al'umma ne dan mulkin su ya kubuta mutum zai bada rayuwa mutane nawa ake kashewa dan a samu mulki barna nawa ake dan a samu mulki irin fadace-fadace da ake da sauransu duk sanadiyarsu wani ne fa ya samu mulki kuma kamata ya yi a ce shi ya bada rayuwarsa don waɗannan mutanen su samu tsira to sai aka musanya abun ko sai zama bil'ad to mataki na uku ya ce aljudu bi ra'atihi wa rafahiyatihi wa ijmani nafsihi shine mutum ya bada kyauta na hutunsa da walwalarsa da sakewarsa ma'ana ya bar wannan abin don wasu su samu maslaha ma'ana ka bar abin da yake na jin daɗi ne na morewa ne saboda wasu su ji daɗi wannan ma kyauta ce ya ce fa yajudu biha ta'aban wa kaddan fi maslahati ghairi sai ka bar jin daɗi saboda wani ya samu maslaha wannan nau'i ne na kyauta ya ce wa min hadha judul insani bi nawmihi wa ladhatihi li masanidihi shine mutum ya bada jin daɗinsa misali kaman cikin dare ya kamata mutum ya kwanta ya ji bacci yayi bacci dan ya huta amma to da yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yake cewa to da yawa zai ce mun fita da ni da Abubakar da Umar mun shiga da ni da Abubakar da Umar mun zauna da ni da Abu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada za su kashe tsawon dare saboda maslahar al'umma za su hana idan su bacci saboda maslahar al'umma wannan shine kyauta mataki na uku ma'ana zaka hana kanka wani abu na jin dadin ka saboda wasu in gane ko kamar yadda za a ce kila shugabanni za su zauna su fata lokacin su wajen ganin cewa sun ma bar abin da yake haƙƙin su ne don wasu su rayu ko yanda misali malamai suke kashe lokacin su cikin dare suna rubuce rubuce domin su amfanar da al'umma Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama littafin sa na Sahihul Bukhari ya yi shekara 17 yana rubuta wani yanzu ya zai da ayi Imam al-Bukhari hadisi akwai hadisan ƙarya ce shekara 17 yana rubuta kuma ba da irin wannan fitilan ba yace ya rubuta littafin nan duk babin da zai sa a littafi yace babi na kaza sai yayi sallah raka'a guda biyu ya roki Allah madaukakin sarki ya baiwa Allah zabiin alkhairi ne fa babi nawa ne a cikin Bukhari ya bu babi dubu sallah raka'a nawa duk babin da zai ce sai yayi istikhara sai ya baiwa Allah zabi sannan banda haka yace ya rubuta wannan littafin cikin shekara 17 tsakanin mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gidansa a cikin hasken wata ake biya dinga rubuta kaga wannan ya hana kansa mene jin daɗi ne ya kwanta ya yi bacci ko ya more yadda yake so domin ya amfani yau ba ga littafin ana karanta shi ba ya saura ko bai saura ba ko Imam al-Bukhari baya nan littafin sa yana kuma bai taba fitowa da ya gama littafin ya ce ku tara mutane mai launcin ba ya sa wasu duk masu launcin littafi zai ga littafin da an gama launcin din ya ƙare daman dan launcin din aka yi da an gama tallata shi an fiye an bada kuɗi an yayata to ya ƙare kenan ba za ka ƙara ganin shi a wani waje ba amma su sun yi ne domin me domin Allah ba sa launcin din littafi suna yin shi ne domin Allah shi ya sa littattafan su suka saura ilimin su ya yi saura wannan yana nuna tsarkake niyyarsu yanzu ka duba littafin arba'unan nawawiya kawai littafi hadisi ne 42 shekara nawa yanzu sama da shekara 700 littafin ne an gashi dai karami ne mutane nawa suka yi littafi bayan shi suka yi launci ina littattafan ba ka iya samu ba ba ka da kuɗin da aka siya amma wannan da ka je dan shagon sayar da littafi mai wulbarwa aka gan shi ka ce arba'unan nawawiya zai ce gashi ya nuna ikhlasi duk duniya kuma ya shiga kai kuma littafin da kai launcin a garinku aka gama launcin ya kare ko ina bai tsallaka ba kila ko unguwarku ma bai tsallaka ba wani ma daga lokacin da ya ce ya fiye littafin kofi kaza in ya jefa bayan motar shi ya manta da jigen ko dai kawo ba zai ba to kaga waɗannan malamai sun ba da rayuwarsu sun ba da lokacin da ya kamata su huta ne fa su kwanta suka tsaya suka dage tsayin daka suka yi wannan abin don amfanin al'umma yanzu kamar irin wannan malamin da muke karanta littafin shi a yanzu idan da a ce ya kwanta ya yi bacci irin yadda muke za mu samu wannan abu ba za mu samu ba wani zai zo ya ce ma alari ai ba wani littafi ba ne to kai ka rubuta irin alarin ba na gan shi a wani waje ko ce ai sa alarin nan duk ku ajiye su ba littattafai ba to kai ka rubuta irin shi har duk ƙasa ta san shi ya ce ai ba a san mai alari ba to kai da aka san ka ina littafin ka duk inda ka je a ƙasashen musulmi inda musamman ƙasar arewa duk inda ka je za ka samu wannan littafin a halari izziya risala a jamawi akwai su ko ba su to ina so zan littata wannan launcin din dama a filin launcin aka lanca su da haka daga nan kuma amfanin su ya ƙare sun yi espiya dama suna da life span ko amma wanda aka yi shi wannan domin Allah daman dan Allah ya tsaya shi yasa yi shi cikin dare kashe lokacinsa ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya sa littafin ya zama karɓaɓɓe ne mai amfani ga al'umma kuma gashi Allah ya karɓa addu'a ta su littafin na amfana al'umma ga sunan littattafai Sahihul Bukhari Sahihu Muslim Musnad Ahmad Muwatta Malik Imam Malik ba yana daidai kusa da zamanin tabi'ai ba har yau littafin shi gashi ne yana nan da ya rubuta saboda haka ana son mutum ya tsarkake niyyarsa duk abin da zai yi duk abin da zaka rubuta in ka ga littafi ya samu karbuwa to lalle yana nuna ikhlasi tsarkake niyya na mai lissafin. In ka ga aiki ya wanzu ya tabbata ya dore, to yana nuna kyakkyawan niyyar wanda yayi wannan aiki. Amma duk aikin da za a yi shi kaman kun faye tashi ya sauka, to ka san cewa ila akwai tangarda a cikin sa. Haka ana buƙatar ikhlasi sosai. To shine wannan yake cewa mutayyimun bin nada law qala sa'iluhu habli jami'a kara ainaika lam yanani, cewa wato wannan shine wanda yake nufar wajen zaman sa, inda mai tambaye shi zai tambaye shi cewa ba ni kyautar duk abin da kake da shi na idanuwanka, to wallahi zai bayar ba tare da yayi bacci ba. In kana karanta rayuwar malamai za ka yi mamaki yanda suke kashe dare su yi tafiya ma'ana tsawon kilomitoci don neman sanin addini ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu. Na hudu yace aljudu bil ilmi wa badlihi, kyauta da ilimi da kuma yalwata ilimin. Akwai wanda za su yi ilimi kuma su dinga yalwata shi ga mutane, akwai wanda za su yi ilimi don su samu wani abu da shi, akwai wanda za su yi ilimi don su yi alfahari da shi, to akwai wanda za su yi ilimin kuma su yi tawatsa shi, suna yaɗa shi. Wani abin misali da za a iya misali da shi shine littafin nan na Ibnul Muslim. Ina ganin kowa ya san shi, mai littafin ya rasu kwanaki. Mutanen da suka amfani da littafin na a duniya Allah kaɗai ya san yawansu. An ƙaramin littafi haka Ibnul Muslim na addu'o'in nan ba inda bai ratsa ba, kuma ga ganshi ba tsada bane da shi, ina jin naira 150 ne ko. To amma duk duniya ba inda bai shiga ba, kuma ana karanta. Yanzu ka gaya min iyaka ladan da wannan bawan Allah zai samu. Duk wanda bai karanta littafin ya samu wata addu'a a ciki yayi, duk da cewa ba shi bane mafarin addu'ar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu, amma shi sai ya samu wannan sakon. Saboda me? Ya yalwata ilimin, ya bayar, ma'ana ya yalwata shi bai koye ba. Da Allah ya bashi wannan tunanin, yayi kokari ya rubuta wannan littafin, kaga inda wani ne sai ya koye, sai ya rubuta, sai ya fito da shi duniya ta samu, kuma ake amfani da shi har tsawon rayuwarsa. Wannan shine au ilmin yuntafa'u bihi. In kana neman ƙararar fasara wannan hadisin au ilmin yuntafa'u bihi, ka samu wannan abu. To kaga akwai kyauta da ilimi, huwa min a'la maratibil judi, shi ma babban kyauta ne. Ma'ana wal judu bihi afdalu min al judi bil mal, yace kyauta ta ilimi tafi kyautar dukiya. Da ka ba mutum ilimi da ka bashi dukiya, gara ka bashi ilimi, dukiya in ka bashi zai kashe, ilimi in ka bashi zai amfani da shi duniya da lahira. Shi yace kyautar ilimi tafi, li anna al ilma ashrafu min al mal, domin ilimi yafi dukiya ɗaukaka. Wan nasu fil judi ala maratiba mutafawita, cewa mutane a cikin wato kyautar ilimi sun kasu kashi kashi. Yace wa qad iktadat hikmatullahi wa taqdiruhu an-nabil an la yanfa'a bihi bakhilan abada, yace cikin hikimar Allah duk wanda yake mai mako ne har abada ba zai amfani da ilimi ba. Yace wa min al-judi bihi, yana daga cikin kyauta da ilimi, an tabzulahu liman yas'aluka an, duk wanda ya tambaye ka ka bashi. Shi yasa an yi wani daga cikin magabata yana zuwa ya tsaya a bakin masallaci na Baghdad, yace duk wanda yake so ya koyi karatun Alkur'ani ya zo zan karantar da shi. Yace Allah ka shaida na isa. Haka yake har ya koma zuwa ga Allah. To kaga wannan kyauta ce ta ilimi. Duk wanda ya tambaye ka kuma dole ka bashi amsa in dai ka sani. Allah yace wa in akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nas, Allah ya alƙawari da waɗanda aka ba su littafi cewa lallai sai sun bayyana ma mutane. Kaga kar a tambaye ka wani ilimi ka boye, duk abin da ka sani aka tambaye ka ka faɗa abin da ka sani, wanda baka sani ba ka danganta shi zuwa ga masanin komai shine Allah. Bal tatrubuhu alayhi farhan, ma'ana yace ka bada shi bayarwa, ka shimfiɗa mishi shi. Wa min aljudi bil ilmi, yana daga cikin kyauta da ilimi, an sa'ila idza sa'alaka an mas'ala, cewa mai tambaya in ya tambaye ka, istaqsayta lahu jawabaha jawaban shafiyan, sai ka bashi amsa amsa mai warkarwa. La yakunu jawabuka lahu biqadri ma tadfa'u bihi ad-darura, ba kawai amsa da zaka bashi ta dan biyan bukata ba kawai, kama kana ba'dhum yaktubu fi jawabi al-futya na'am aw la wani in ka bashi fatawaya hukuncin ga za ce na'am aw la mallai yake wannan bai ba ka bashi har sai ka tabbatar da cewa ka bashi abin da ya tambaye ka domin amana ce ilimin nan da muke gani Allah ya ba mutane amana ce duk wanda aka tambaye shi ya hana ya boye amanar Allah kuma yayi ha'inci haka duk wanda aka tambaye shi dole ne ya bayar sai ya ce to ni na tsara ilimi sai wani da wani a wannan kuskure ilimi dole ka ba da shi malai yace to zai bamu misali guda daya wanda zamu cika da shi yace wala kasha hatta min shaykh al-islam ibn taymiya qaddata Allah ruhuhu fi dhalika amran ajiba yace wallahi naga abun mamaki a wajen malami na ibn taymiya akan irin wannan mataki da in an mishi tambaya yanda yake bada amsa ku duba littafin sa yawanci tambaya ne tambaya guda daya za a masa amma zai rubuta littafi ya kai 0.2 ko 3 wajen bada amsa yace kana idza su'ila an mas'alatin hukumiyya ya kasance in an tambaye shi akan wata mas'ala ta hukunci zakara fi jawabiha mazahib al-a'immat al-arba'a in ya tashi bada amsa sai ya gaya ma fatawar Imam Malik da Shafi da Abu Hanifa da Ahmad akan mas'alar amma yanzu ai dai ya rakiya ne ko ko in ya tashi sai ya ce ma ga abin da Malik yace akan abin ga abin da Abu Hanifa yace ga abin da Shafi yace ga abin da Imam Ahmad yace wa ma akhazil khilaf ga inda suka saba ga inda suka daidaitu kuma ga abin da yafi rinjaye haka zai fada kuma ga abin da yake rataye da wannan mas'ala din yace to lokacin da yayi haka fa yakunu farahu bi tilkal mu'allaqat wal lawazim a'zamu min farahihi bi mas'alati sai kaga yanda yake farin ciki da abin da ya bayar yafi farin ciki da wanda yazo ya tambaye shi yace wa hadhihi fatawihi rahimahullah bainan nas ga fatawoyin shi na cikin mutane akwai littafin shi majmu'ul fatawa na ibnu taymiya wajen mujalladi 27 ka dauki abu daya da aka tambaye shi ka karanta ka gani zaka ga abin mamaki yace faman ahabba luqufa alaiha ra'a zalika wanda yake so ya ga abin to yazo zai gani kuma fatawar tana nan mujalladi ne 27 yace ai ibnu taymiya yace a cikin majmu'ul fatawa ko akan mas'ala kaza da aka tambaye shi ba ana fada ba to shine abin da ibnu qayyim yake fada kaga ilimi yayi ne yayi albarka kuma yayi amfani to shi ibnu taymiya da ya bada wannan abin yace a biya shi ne kyauta ya ba mutane yayi saboda me saboda shi ma Allah kyauta ya masa abinda Allah ya baka kyautan shi bai kamata ka hana wani ba shi ma Allah kyautan ilimin ya masa ai ba wai dan yafi kowa Allah ya bashi ba akwai bayi da yawa na Allah amma Allah ya bashi wannan ilimi haka kar mutun ya ga cewa shi yana da ilimi ya dinga rufe kofarta ga masu neman wannan ilimi ko ya dinga kin amsa tambaya ta masu neman ilimin nan wannan yana da hatsari sosai yana da hatsari babban hatsari to zamu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu dadin shi wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kafin mu yi sallah jiya wani ya manta da littafin shi na sunan Tirmidhi ba an kare ta ba sun san ya manta da shi ya